buƙatar shin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya buƙaci shugabannin majami'u su kori duk masu ƙuruciyar ɓera a tsakaninsu. Osinbajo na magana ne a majami'ar fadin shugaban Najeriya Aso Rock Chapel a ranar iyaye maza ta duniya. Ya ce yana da kyau majami'un su sanya ido kan mutanensu masu rayuwa fiye da abin da ya dace su rika samu, da hakan kan faru ne in mutum na zarmiya. Haka ne ya ce duk yekuwar mutane su guji sata ko zarmiya da ake a majami'u, za ka tarar wasu da kan karɓi albashi daidai da ma'aikatan gwamnati amma sun mallaki gidaje ko ina, irin wannan ya dace in ji wa Osinbajo a tuhume su. Wasu in ka tambaye su me ya sa ma suke sata ne, sai su ce don samun kuɗin za su kashe ne a lokacin kamfe na nan gaba. Osinbajo ya ce wannan ƙarya ne ƙarara. Tsohon shugaban reshen matasa na ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya Can, Pastor Simon Ayers Dolly, ya ce za a cimma nasarar yaƙi da almundana da rashin salama ta hanyar tallafa wa ƙungiyoyin addini ko jan shugaban. Gabannin addini a jika.
Amma damuwa na shine abin da yake fike damuna sosai a kasan nan, shine duk kokarin nan kungiyoyi suke taye da shugabannin addinai, ai ya kamata gwamnati ta ƙara musu ƙarfin gwiwa. Irin kuɗin da ake ta kashe a security nan, da gwamnati za ta taimaka na kungiyoyi irin wannan, ana ba su grant suna program, ai zai kawo mana sauki kuma da zaman lafiya. Ba za mu jira Bature to da kasashen waje suke zo suna sponsor program din mu a kasan nan ba, ko suna ba mu grant ba. Ya kamata mu Nigeria mu yi domin kanmu, domin zaman lafiyar kanmu. Amma gwamnati tana ta kashe kuɗi mu ganin an kashe biloyi kaza ayin kaza saboda zaman lafiya. In an bi ta wannan hanya, ai abu ne na dan Najeriya yake so a zona ai a fahimce juna. In an samu irin mutanen nan su civil society da other non governmental organizations haɗa kai, ai za a ci burin wannan tafiya.
Ra'ayin mai sharhi kan lamuran shari'a Yusuf Sallo mutum biyu, sai hukumomin gwamnati sun zuba ido a dukkan bangarori ne za a dawo da amana a Najeriya. Sallo mutum biyu na ganin hukumomin gwamnati ba sa samun ƙwararan hujjoji kafin gurfanar da waɗanda ake tuhuma da zarmiya gaban kotu.
Ayyukan da ake yi a bangaren EFCC zai fahimci cewa lallai dewa suna kuskure kuma ba sa shirya case nasu kafin su tafi kotu. An samu kwanan nan an samu case da yawa a kotu wanda EFCC ta yi losing. Mun gane ta barar da wannan case din kasancewar bata iya tattalin case nata ya kasance ta kai hujjoji tsayayyu, wanda wannan hujjoji ne wanda guarantee in an kai gaban kotu ba ja lalle za a iya kawo mutum da laifi. To amma sai a ji ana faɗa a gidan radio ana ta manganu, sa'an nan kuma babu hujja a ƙasa. Wannan ba shi bane mu irin canjin da muka zaba a mana. Canjin da muka zaba a yi mana shine a bar abin da ake a baya, a yi kawo wani sabon tsari na yaƙi da cin hanci da rashawa, ta yanda dan Najeriya zai gani a ƙasa, zai gani a zahiri cewa lallai wannan gwamnati ta shugaba Buhari ta zo ne ta yaƙi cin hanci da rashawa. Ba a ta magana a gidan radio ana ta yada abin da bai da muhimmanci ba.
Maganar sauya ɗabi'a zuwa riƙon amana, in ji masu sharhi, zai inganta idan an cusa darussan kishin ƙasa da yaƙi da cin hanci a darussan makarantun firamare da sakandare. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.